Yau da gobe
daga muryar Amurka a Washington DC.
Sallama da fatan kowa yana lafiya a wannan yammaci ta Laraba 27 ga watan Mayu. Shirin yau da gobe kuka kama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 22 da kuma 25. Sannan za a iya kama mu kuma ana ji kai tsaye ta dandalin voa.com ko kuma voahausa.com. mai taya ni gabatarwa ita ce
Jamila Kabiru Fage,
tare da ni Usman Kabara, da zan jarar ga mashirin nake cewa a yi sauraro lafiya.
Yau Laraba ranar da shirin yau da gobe ke mera hankali ne baki ɗaya kan siyasa. Yau ma dai muna kan batunmu na tsarin raba daidai ko daidaiton rabon mukamai da gurabe tsakanin 'yan ƙasar Najeriya a ma'aikatu da ma makarantu. Yau za mu zurfafa tattaunawarmu mu duba batun ɗan ƙasa da ɗan kaka gida. Isa Lawal na Ikra, me ɗan iya ke ciki ne a wannan rana?
Ni a kullun abin da ke damuna in ji dan iya shine matsalar nuna bambanci a wannan ƙasa. An saka bambanci a kusan dukkanin sassa. Sashin kawai da ake da dan sassauci shine na siyasa.
To zauren matasa ma na nan tafa da cigaban muhawara akan matsalar dan ƙasa da dan kaka gida a Najeriya, wanda wasu ke ganin cewa tana kawo cikas wajen rabon mukamai da kuma tsayawa takara.
Ai an kirkiro jahohi da kananan hukumomi saboda a isa ga talakawan kowane gari ne. Akwai garuruwan da suka fi wasu garuruwa ci gaba, amma ba a bar su a matsayin jiha ba.
Ganin yadda wannan batu na dan ƙasa da dan kaka gida ya kafa dirshin a Najeriya, mai masana irin su Dr. Ahmad Abubakar ke cewa akai ne game da hukumar daidaiton rabon mukamai a tsakanin yankuna.
Zai wahala a ce mu kwatanta tsarin yadda siyasar mu take tafiya da tsarin yadda na'amur take tafiya. Ai za mu dau lokaci ana wayar da kan mutane kafin su gano cewa akwai bambanci a kan shugabanci.
To sai kuma mu je ga ita ma Halima Abdullahi zuwa anjima din, amma a filin dafe-dafe. Amma kuma kar a manta ita Dr. Halima Abdullahi wata masaniya ce ƙwararriya kuma a fannin sanin ilimin kimiyyar abinci. Amma kafin nan za ku ji amsoshin tambayar mu ta jiya wadda aka yi akan shin me za a ce game da watsi da shugaba ko kuma gwamnati mai zuwa ta yi da maganar ministoci wadda aka tura masa ya kuma yi watsi da ita.
To yanzu kuma ga Isa Lawal Ikra da labarin dan iya game da lamarin bako da dan gari.
Ni a kullun abin da ke damuna in ji dan iya shine matsalar nuna bambanci a wannan ƙasa. An saka bambanci a kusan dukkanin sassa. Sashin kawai da ake da dan sassauci shine na siyasa. Domin a bangaren siyasa ne kawai zaka ga wani dan gari ko wani yanki ya je wani bangare har ya zuba rassa. Idan ya yanke shawarar taka takara a fagen zabe ma sai kaga ya samu dan asalin garin ya lallasa. Da sannu ma sai kaga ya zama wani gagga a fagen siyasa har ma kaji ana kiran shi wani kusa. Sai dai a bangaren gwamnati ne aka nemi irin wannan fahimtar aka rasa. Idan aka ce ga wani gurbin aiki ya samu ga 'yan ƙasa musamman ma matasa, to komai cancantar ka ko gogewa sai a ce ka yi hakuri saboda bangaren ku fa akwai gasa. Daga ƙarshe ma dai kaga an ɗauko ɗan wani yankin da bai san komai ba kawai an dasa. Nace dan iya lalle akwai bukatar ayi gyara. Kada a ce lalle aiki sai mai takardar shaidar dan asali sauran mutane kuma a maida su shara. Babban abin da ya kamata ya zama abin lura shine shin mai neman aikin musamman irin na gwamnati ya shahara ko ko dai kawai bai san komai ba sai takardar shaidar shi zama dan ƙasa tsura. Domin na gane rashin gogewa ke kawo dukkanin wata lalura. Kaga ma'aikata ta bi ta tsatsamo bar gurbuta tattara. A wayi gari a maimakon su rinka yi wa ƙasa kara sai kawai su buge da neman naira. Har ma dai ta kai ga ƙasar tana ta tafka asara. Dan iya ce kenan kaga akwai matukar buƙatar ƙasarmu ta tabbatar da ta fidda sabbin dabaru. Ya zama idan ana maganar ɗaukar aiki irin na gwamnati to a duba sai an nemi ƙwararru. Kada maganar ƙabilanci ko ɓangaren yawanci ta samu gurbin zama a kujeru don wannan ne ke sa idan akwai wani gurbi na aiki sai a bar wa tsiraru dukko da yake an san akwai kwararrun da idan su ne suka samu wannan aiki to kasa za ta karu amma sai a bar su a gefe kawai an yashe su kamar wasu tsageru shi yasa wani lokaci wutar tsananin tsabar tsana sai ta ruru har ta kai ga wani sashi da sashi ko kabilu su yi ta daru a maimakon a ce ƴan kasa na ta walwala tunda ta waru sai kawai kaga sun bige da zuba zallan zaman zuru nace dan iya to Allah dai ya sa kasar mu ta kubuta daga wannan talala ta yadda masu daukar ma'aikata za su rinka kula idan an ce ga wani mukami har an buga shi a talla to dole ne a bar kowa ya nema babu wata kulla kulla ko kuma a ce wai irin wannan aiki sai wanda ya fito daga wata daula idan ma aka zo tantancewa to ya kamata a rinka duba gogewa da kwarewa ne zalla a kuma bi komai a tsanake don duba cancantar kowa sala sala ta haka ne kawai za a guje wa daukar bar gurbin da za su bar kasa cikin wahala idan yaso gwamnati da ƴan kasa su samu walwala saboda kowa zai kama aiki kan jiki kan karfi babu wata tsilla tsilla ko kasala
hada kan mu a yanzu shi ya rage zamanin nasara mun da
to yanzu kuma ga amsoshin tambayar mu ta jiya daga shafin Facebook sakon farko cewa Muhammad G Ahmed ne ya aiko da shi yace shin shugaban kasa na bada jerin kwamishinonin da za a nada a jihohi canjin da talakawa suka zaba a Najeriya na nufin bin dokokin kasa yadda ya kamata idan tsarin mulkin kasa yace gwamnati za su bada ministoci wahadas magana ta kare sai su bada kuma dole shugaban kasa ya karba amma idan tsarin mulki bai ce haka ba to bata lokaci ne ma a yi maganar ba wuta ba ruwa ba man fetur ba abinci ba komai idan har gwamnonin nan da gaske suke yi cewa talakawan da suka zaba suka zo su yi aiki kowa ya koma jihar sai ya fara nazarin yadda zai saka wa mutanen da suka sha rana suka sha dukan ruwa da walakanci suka zabe shi kawai wata hanya ce ta yadda za su rika samun kwangilolin gwamnatin tarayya su azurta kawunan su da iyalan su babu Buhari kada ka ba su kuma mu talakawan kasa muna bayan ka
sai kuma sakon awwalin dabai unguwa uku yace idan aka ce gwamnoni ne za su bada sunayen ministoci to da matsala na farko san zuciya da rashin cancanta da kuma nuna ni ubangidanka ne to game da maganar bako da dan gari ko dan kasa da dan kaka gida a wajen samun mukami ko tsayawa takarar neman wani mukami ku biyo ma ci gaban tattaunawar matasa wanda Hassan Maina kaina yayi da su
ai an kirkiro jahohi da kananan hukumomi saboda a isa ga talakawan kowane gari ne akwai garuruwan da suka fi wasu garuruwa ci gaba amma ba a bar su a matsayin jaha ba yanzu wata karamar hukuma a kudu ta fi wani babban birnin jaha a arewa wani karamar hukuma a arewa ya fi wata jaha a kudu akwai jahohin da duka mutanen cikin su ba su kai miliyan 3 ba ko miliyan 2 amma an ba su jaha da kananan hukumomi in ka duba ko a zaben da aka kammala na April da March 28 din nan zaka ga cewa yawan kuri'un da wata jaha gaba ɗaya ta kawo bai kai na waɗansu kananan hukumomi a arewa ba wannan bai hana su a ba bai hana a ba su karamin hukuma ba to ganin cewa ƙasa ɗaya al'umma ɗaya shine aka ba ma kowane bangare haƙƙin su akan kowane al'amari da na gwamnati da na ƙasa da na siyasa da na asarauta so wannan shine
alhaji sanigan ko idan muka duba irin wannan abubuwa da yake faruwa misali idan har aka ce za a yi tona maina a ce wani sha'ani na al'amura haka irin na rayuwa wannan ne kake jin zai kawo matsala misali
to alhamdulillah magana ta gaskiya shine ina ganin mallam Hassan ko me ne akwai doka sannan kuma akwai dokokin da muke bi a Najeriya tunda muna tsari na constitution da muke amfani da shi za ka iya tashi da ganin ka duk inda kake so a kasan nan ka je ka zauna mutukar za ka zauna lafiya kuma da ka shekara ina ga wace biyar ba kana madan kasa inda a kunta akwai akwai lufa gamban da na sani akwai lufa gamban akwai ward na sabon gari har kansila an samu yayi wanda ba dan kasan jihar Kano bane saboda mutanen wurin suna son sa sannan yanzu haka akwai wanda na sani mai ba gona shawara na harkokin siyasa a jihar Kano ba asalin dan jihar Kano bane shi ma nan indijin ne kuma me ko ta dauke shi ta bashi wannan damar saboda yana da kwari akan wannan fannin da aka bashi taimakawa gaba to a samu ci gaba wannan bangaren nasu kware da gaske musamman da kan matakar za a ce wai kowace jiha sai dai nata to tsakanin da Allah ba za a samu abin da ake bukata ba
malam Yunus Mamatanko idan muka duba misali abin da ke faru faruwa a duniya tarayyar Turai alal misali kaga yanzu har ma kudi iri ɗaya suka yi euro kuma sun dunkule sun zama kusan abu ɗaya misali to mu malan Afrika misali kungiyar hada kan kasashen Afrika to OAU yanzu an dauki hanya da muka ga an canja mata suna ta zama AU idan muka dawo kusa-kusa da mu nan tarayyar Afrika tema gashi nan ECOWAS kaga kwana ma wato so gama taron yan majalisun dokokin wannan kungiya yanzu ana kokarin anan Afrika tema wato ayi kudi na bai daya na gaba da Afrika tema kenan to yanzu gashi duniya ta sa gaba irin wannan cigaba mai fadin gaske amma irin wannan kananan bambance-bambance tsakanin mu baka jin zai kawo kasace baya
ba zai kawo ma kasace baya ba daidai ruwa in ji Hausawa daidai gari kwarewa da ilimi da cigaba ya bambanta daga kasa zuwa kasa kamar yadda America Turai suka maida kudin su bai daya euro da sauransu mu sannan a hankali zamu iya kaiwa ga nan tsarin mulki yana bambanta daga ƙasa zuwa ƙasa amma kowace ƙasa da dokanta me yasa tsarin mulkin yake bambanta saboda al'adar mutanen wannan ƙasar to tunda kuwa al'adar mu yana bambanta to kafin a ce mun hadu duka mun zama masu al'ada iri ɗaya masu kuɗi iri ɗaya masu karatu iri ɗaya masu kuma iri ɗaya to fa sai an dauki dogon lokaci ana tarbiyyantar da mutane tarbiyyantar da mutane shine kawai zai kawo yanayin da za a ce kowa ya yarda kamar yanda mai magana na baya yace akan cewa idan aka dauko mutum ko kuma kamar ya bada misali da wasu jahohi a wasu karamar hukuma a Kano inda wanda ba dan jaha ba ya riki mukami na siyasa da bai ba ma gwamna shawara well tsari ne irin na gwamnati kamar yanda na faɗa a baya ne idan akwai yarjejeniya shi yayi haka ne don mutanen kasar shi ko masarautar shi ko kuma garin da yake mulki su zauna lafiya kuma su fahimci juna to kaga issue na yarjejeniya ya shigo ciki amma yanayin da za a ce shi din nan bai yadda ba za a kawo condition ne hatta ita yin AU da ka bada misali da ita da European countries ai kowace ƙasa da shugabanta kuma suna yin karba-karba a shugabancin ai akwai wani shugaba da ya san cewa wani gwamna ma ya fi shi ilimi na wata ƙasa amma kuma yau shine shugaban wata ƙasa yaya ba a dauko wancan mai ilimin ya zai shugabance mu a nan ƙasan ba aka bar mu shugabanci kanmu to ashe kuwa in ka duba ta wannan bangaren zaka ga ko su wanda suka rene mu sun ba mu daman mu je mu yo karatu amma yanayin da baka da karatu to a dauko dan kwangila ya zo ya wakilci bangaren ka ko da wasan kwallo da ake yi yan Afrika suna nan suna Turai suna wasanni amma fa su ba su an su cewa su yan Turai ne kwangilan wannan professional din iya wanda suka yin suna buga shi a can suna ci macan kofi a karkashin kwangila kasan da tare ne su ta haife su tana ana biyan ta commission shi kuma ana biyan shi albashin shi in ranan da azo duka mai zanin aro ya ji kunya idan akwai wasa tsakanin kasan da dan wasa yake wakilta da kuma kasan shi na aihuwa zai fa cire wancan rigar ya zo ya sa na kasan shi ya buga to wannan shi yake kawo ci gaba amma ba wai mutun don ya zo sunan yanzu sai a debi annan da suke buga wasa misali a waje a ce ai tunda sun je can sun point can iyawa a ba su dama sun kuma zama ƴan kasar wannan ba ci gaba bane
a rai zani gan ko yanzu kai kana ganin akwai wato wani ci baya da irin wannan yanayi yake janyowa misali
ware da gaske akwai ci baya ai demokradiya koyo ce mu muna koyo ne kasashe da suka ci gaba sun san amfanin haka alal misali America a duk duniya ina ganin babu kasar da wace America dadewa ana tsara irin demokradiya in ka cire England da sauransu amma yau wa shugaban kasa Barack Obama asalin sa mutum ina ne ba ɗan America bane amma yanzu ba shine shugaban kasa kuma sai a ce ya ga zama shugaban kasa zai zama illa ga George ga kasar su ce tunda ai wannan ba nan ai aka yafi iyayen shi ba sun zo ne sun yi aure kaza kaza ai yafi shi shugaban kasa ce mu yadda shi ba wannan ba daidai bane ni abin da nake so in jawo hankalin dan uwana yayi magana shine akan cewar ala kulliyom duk abin da ka samu amfanin shi to sai ka samu rashin amfanin sa ko ba gaskiya ba so yawan bambanta mutane akan cewa tabbas ka dora magana da yake na cewa duk abin da zai tsare na doka yana da amfani kwarai da gaske yana kuma da kyau dan ba zai yiwu a ce kawai ka taho daga wuri a ce eh misalin da ba kamar da yan kwallo in aka tura yan kwallo da suke wasa a waje a ce tana sun fi ɗan can goge a dauke su na wannan ba zai yiwu ba ko ba gaskiya ba magana ake na tsari na shugabanci da constitution matakar in mutum ya zo talent din shi ma'ana da gogewa shi da kwarewa shi akan abu to a bar shi amfani da wannan baiwar da Allah ya masa dan ya kawo wannan wurin ci gaba ko har ka kwalla kafan misali da ya kawo bayan misali da ita bari mu baka misali ya kungiyar Kano Pilas ta shekara kusan 5 ko 6 tana daukan Champions League na Premier League na kasa amma me coach din su ai ba dan san jihar Kano bane dan Maiduguri ne amma ya ci section na ya ba su sun ji ya dauke su sun ci Champions League 2011 sun dauka 2013 sun dauka to a jere sun dauka sau uku kaga ba dan jihar Kano bane sai a ce tunda dan jihar Kano ba za a dauke shi ba amma an ba dauke shi ya amfani kuma ka jihar ci gaba sun samu nasara kuma sun wuri kwarai da gaske to wannan shi yake ganin akwai amfani kwarai da gaske matakar mutane da basira akan abu ya zo wuri to a bar shi amfani da basira sa matakar abin nan da ya sani zai kawo mutane ci gaba sannan mutanen wurin kuma su amfana ga su karu shi ba a ce mu rese su nan gaba
a madadin Malam Yunus Muhammad Tanko da Alhaji Sani Gamko mai shirin al'amuran yau da kullum a Najeriya. Sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku daga nan ofishin mu na Abuja.
To haka yake, sai mu ce ganin yadda wannan batu na dan gari da dan kasa ko bako yake ta ta'azzara a Najeriya din, Dr. Ahmad din ya fede mana buri har utsiya kan cewa shin ya daidaitan mukamin ma ya kamata in muka yi la'akari da maganan hukumar raba daidaito din na mukamai.
Lokacin da su kwamiti na kasa ya kafa federal character commission wanda suka fara bada tsarin cewa idan za a bada mukamai na federal government zamana an yi tsare-tsare ta yadda kowane bangare na kasa zai samu. A lokacin kasar Najeriya din tariki ce, an samu rarrabuwar mutane ta bangaren yare, ta bangaren jihohi, ta bangaren addini. Ce manyan mutanen da aka kafa a wannan committee suka yi tunani wani irin abu za a yi wanda zai kawo haɗin kan kasa. Shine suka ce to daga yanzu duk wani mukami da za a bayar a gwamnatin tarayya za a raba daidai, a yi raba daidai, izamana kowace jiha ta Najeriya ta samu wani bangare a cikin wannan mukamin da za a bayar. A kowace hukuma izamana akwai wakilci da wata jihar a ciki. To wannan shine tunanin da suka yi, tunani ne mai kyau domin ya kawo gyaran kasa da haɗin kan kasa, dan kasar tana neman ta rage. To misali ko a wannan lokaci da muke ciki, kasar Najeriya an dan samu matsaloli na siyasa ta yadda ake ganin kamar kasar ta rabu, arewa kasar musulmai, kudu kasar kiristoci, ko kuma ana ganin a arewa wani yanki ne na Hausawa, kudu na kudin yammaci wani yanki ne na Yarbawa, kudin kudu kuma wani yanki ne na wata kabila. Sai ake gani to ya za a yi a yi gwamnatin haɗin kai wadda za ta haɗa dukkan wannan ɓangarori ba tare da wani ɓangare yana ganin cewa an masa danniya ko kuma an makure shi ba. To shi ne lallai za a ce duk wata hukuma idan za a naɗa mukamai sai ka ji an ce wannan hukumar an ba wa 'yan kudu, wannan hukumar an ba wa 'yan arewa. Sai zamana duk wani mukami da za a bayar sai zamana kaga dole ko ana so ko ba a so, ko da cancanta ko ba cancanta, sai kaga an tura wannan an ba su, wannan an ba su. To shi ne wannan dalilin da ya sa aka yi Federal Character Commission ɗin a Najeriya. Akwai garuruwa waɗanda suke suna da dominance na wani ɓangare ko kuma wani addini ko wani yare. Misali da zan miki shi ne a nan kamar Kano, kusan kashi 99 na mutanen Kano musulmai ne. Da ƙyar za ka iya samun kashi ɗaya na wasu mutane wanda za a ce eh kiristoci ne iyayensu, kuma an haife su a Kano sun tashi za su iya cewa su 'yan Kano ne tun da a nan aka haife su, takaddinsu za a ba su takaddin haihuwa na Kano. Amma ya fito a matsayinsa na Kirista ya ce zai yi takarar gwamna misali a Kano ya ci, zai yi wahala saboda wannan kashi 99 da suke a cikin birnin Kano suke a Kano suna ganin ai ba zai taɓa yiwuwa wannan kashi ɗayan kan itsin kashi ɗayan nan izo i mulke su ba. Gaskiya zai wahala. Matsalar ba wai kashi ɗan takarar ba ne, ta wanda su za su yi zaɓen za a wakilce su ne ba za su yadda ba. Wannan yana faruwa misali a yankin Jos ga Plateau State kenan. Plateau State suna da mutane da yawa, akwai musulmai da yawa, akwai kiristoci da yawa, amma idan aka zo zaɓe za ka tarar da a kutan kodayaushe kirista ne yake fitowa, kabila ne yake fitowa wanda ba Bahaushe ba. Ko da Bahaushen ya fito, musulmi ya fito, za ka tarar da yawan waɗanda suke zuwa suke fita su zaɓen kiristocin da sauran kabilu sun fi Hausawan yawa, ta yadda dole za ka ga an tankwara an danne lallai wannan minority din wanda su yan kaɗan ba za su ci ba. So da haka abin da yake sa minority ba za su fito ba yawansu, an fi su yawa. Ita kuma demokaradiyya system ne wanda yake amfani da wanda suka fi yawa su ake suke samun nasara akan waɗanda ba su da yawa. So da haka zai yi wahala gaskiya a ce wai wani ɓangare, wani jaha ko wani yanki wanda wata ƙabila ta fi yawa ko ɓangaren wani addini ya fi yawa, a ce za ka ɗauko wanda yake minority ne idan yana mulkarsu. To haka zalika ko da mukami aka zo bayarwa na federal government, idan za a ɗau wakilci ba yadda za a yi ga waɗanda ake gani majority ne a ɗauko minority a bayar. So lallai idan za mu duba mu nazari akan shi ba da irin wannan mukami zamu ga cewa duk jaha ko musulmai ne suke fiyawa ko ko kiristoci ne suke fiyawa waɗanda suke masu yawa su ake dauka to da haka waɗanda suke ɗan kadan danne shi ake to zai zama mulkin danniya ne shi dama demokradiya ɗaya daga cikin tsarin da yake da shi kenan wanda in ake masa duba illa ne masu yawa su suke danne ɗan kadan wannan tsarin kake zo da shi sai dai duk lokacin da ake wannan ga mutane wani bangaren gaskiya an danne shi idan za a yi duba a yi analysis sosai akan siyasa ta Najeriya zai zama abu mai wahala zamanin wani wanda ba indigene ne na waje ba a ce ya zo ya yi takara an zaɓe shi a yanayin yadda muke tafiya zai yi wahala saboda a yanzu wanda suke takarar ma waɗanda suka ci za ka ga mutum ɗan Najeriya ne haifaffen Najeriya ne ya yi karatu ko ba misali ya taɓa shugabanci amma yanzu idan ya yi takara sai ka ga ana bin dindinsa ana yi masa kazati ana cewa ba ɗan ƙasa ba ne bai yi karatu ba bai yi kaza ba bare a jihohi ai abin ya fi zafi za ka yi mamaki idan aka ce yanzu duk yawanci jihohin nan za ki sanar idan an fito takarar gwamna za ka sanar da matuƙar wani a cikinsu yana da wata alaƙa da a family ɗinsa na wani garin irin an yi intermarriage maybe tsakanin babansa ko babansa maybe babansa is from another state babansa shi ne ɗan state ne sai ki ga mutane ana ta fitowa gidajen rediyo da wajen campaign ana sukarsa ana ai ba ɗan ma wannan jihar ba ne ai bayan rabe ne daga ƙasar Yarbawa babansa ya zo ya shigo gari ya dawo so sai a dinga sukan mutum ana taɓa shi ana nuna ba ɗan garin ba ne wannan kuma sai ya affecting din total vote da zai samu lokacin zaɓe saboda su masu zaɓe idan suka zo zaɓe campaign ɗin da ake musu yana impacting akan wa za su zaɓa daga ka ji an kawo wasu alamomi an ce ai wani ba ɗan jihar ba ne sai ka ji ba ka sai ba yadda za ka yi ɗan wata jihar ya zo ya mulke ka to bare kuma a haɗa abin da ƙabilanci misali yanzu a Kano a ce wani a ɗan masa yarfe a yi masa sharri a ce a yana da alaƙa da wani ƙabila sai ka zo gaba ɗaya in dai ba Bahaushe ba ne kai ko ba Filatani to gaskiya zai wahala ba zai taɓa yiwuwa ba ma ka ce za ka wani fito takara a Kano za a shiga rediyo za a shiga jarida za a shiga wajen campaign za a ɓata kai ai kace-kace da kai don matuƙar aka yi maka ɓatanci aka ce misali ba Bahaushe ba ne kai ko ba Filatani ba ne kai bare kuma a ce ba musulmi ba ne kai to gaskiya da wahala a zaɓe ka ba zai taɓa yiwuwa ba ƙuri'unka in dubu za ka samu ran da aka fito aka nuna musamman a ɓangaren addini aka ce ai ba addinin mu ɗaya da shi ba to za ka tarar da in za ka samu ƙuri'a dubu to da ƙyar za ka samu kashi ɗaya bisa uku kai kashi ɗaya bisa uku ma in dai abin ya shafi addini ba ka samu ba musamman mu a nan arewacin Najeriya to zai wahala a ce mu kwatanta tsarin yadda siyasar mu take tafiya da tsarin yadda na amurka suke tafiya ai za mu ɗau lokaci ana wayar da kan mutane kafin su gano cewa akwai bambanci tsakanin akan shugabanci a daina saka addini a ciki a daina saka ƙabilanci a ciki gaskiya da dai sauranmu tukunna dai ba a zo kan wannan lokacin ba wannan gaba ce da har yanzu ba mu ma zo kanta ba don taɓa ta zai matuƙar kawo gyara a harkar Najeriya amma har yau da sauranmu gaskiya mutanenmu da to ita kanta hukumar zaɓen ko kuma in ce hukumomin Najeriya duk fofin da za ka cike na aiki ne ko kuwa na bincike ka ne akan aiki za ka ga sai an rubuta menene addininka me ƙabilarka to in ko hukuma a sauran ayyuka za su tambaye ka me addininka me ƙabilarka to kai kanka ka san in an zo harkar zaɓe dole abin a samu matsala ko makaranta yanzu za ki shiga sai an tambaye ki me addini me ƙabilarki wani lokacin ka zo za ka dinga tunani to menene na tambayar addininka lallai wani akwai addinin da in aka ce kana addinin ba za a ɗauke ka bane aiki ko ko akwai wata ƙabila ne da su aka fi son a ɗauke shi aiki wata ƙabilar ba a san su aiki sai in ga a tambaye ka a fam me addininka menene ƙabilarka a dai in dai aiki za ka yi na gwamnati gaskiya a Najeriya bai da amfani tunda tsari yadda ake tafiyar da ƙasar tsari ne na federalism tsari ne na tarayya kowa in dai ke ɗan ƙasa ne in dai kana da takarda haihuwa a Najeriya aka haife ka to kana da ƴancin ka fito takara ko ka shiga makaranta
Najeriya ƙasa ne ya uwa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya ƙasa ɗaya.
To Marala gaida Ahmed Abubakar Dakta. Yanzu kuma ga Halima Abdullahi tare da Dakta Halima Adamu a filin da fadafe.
To kuma mu dauki kamar ciwon alsa wanda yanzu kusan ya zama gidan kowa da akwai. Din da gaske ne yanda mutane suke fade yunwa ce take haddasa ita wannan ciwo na alsa wato rashin cin abinci ko kuma dama wani ciwo ne da Allah ya sanya shi a jikin ɗan adam.
To alhamdulillah kin ga shi ciwon alsa din nan na ɗaya kamar a ce range gare shi yana da tsakani wato kowa da ya san hanya da abinci ke bi ya bi ta baki ya ta tafi kogoro ya ta hitin burukma daga tumburma ya tafi ɗan hanji a tattace abinda ba a so ya gangaro ƙasa. Wajen tukunya ya je ya zama kashi ya fito. To wannan ita ce hanya da ɗan adam ke cin abinci ta baki ya fiddo abin da bai tsubura wanda ake kira kashi. To wannan shahin tun daga a ce wajejen tumburkuma har zuwa ɗan kanji yana iya samun matsala. Kin ga na farko kayan da ke cikin tumburkuma akwai sinadarai da za su tabbatar ana motsa su da kyau. Wata sinadarin suna ACO. Yanzu abin da bincike ya gwada shi ta ulcer wadda ta zama ulcer ɗin ta zama gyambo. Gaskiya an ga ce akwai al'amarin kwayan cuta
a ciki ba wai yana da alaƙa da yunwa kaɗai.
Saki daban da kwayan cuta akwai al'amari na sinadaran acid ne yawa. Mu kowa ya san acid lasa yake. Tunda yanzu ko ruwan batar da muke gani ya in ka sa da ko kyalle ya cinye kin ga acid ne. To akwai wannan acid. To sai kuma bincike ya gwada wasu abubuwa da ke cikin dangin abinci wasu suna iya sa wannan acid na ruwan ciki ne yawa. Kin gane ku? Yawa to shi ne zaki ga shi ne ulcer. Shi da kanshi ya yi ko ya yi likita sani duk abin da zai ci ya ji ya taɗo mai ciwon ya san shi kuma shi zai guje shi. Yawa wasu abubuwa masu tsani wasu abubuwa masu yaji kin gane ku? Yawa sannan kuma shi ne ulcer. Kin ga a tabi'ance an ce kada dama musulunci ya ce kakkace ka ciki ya ce ɗaya a kici sulusi abinci sulusi ruwa sulusi iska. Kin ga duk da zabi wannan abin na musulunci ma duk mai ulcer ci ba za ta tsuwo. Wato so ake mai ulcer kada ya dai shaƙe cikin shi zai kwanta kuma tsakanin bacci da abinci ya zama awa biyu kada ka ci goma ka kwanta goma ka ci takwas ka kwanta goma ka ci goma ka kwanta sha biyu. Sannan in ka tashi kwanciya kakka kwanciya rigingina haka. Kin gane ku kwanta yadda kamar ka ɗaga bayanka ka sa fulo. Saboda in ka kwanta ka sa fulo ko ka ɗaga bayanka tumburkuma ka dai kamar ta yi saman ƴan hanjinka. Kin gane ku to in ka kwanta ku komai zai gangara. Yau wato shi yasa zaki ga waɗannan tabi'u suna iya taimaka amma ba tsantsawai acid din ba ne yanzu bincike ya gwada akwai kwayan cuta yasa zaki ga wanda za a yi mishi ingantaccen maganin ciwon alsa zaki ga an haɗa abubuwa da dama an tabbatar cewa kwayan cutar wata bacteria ce da aka gano an kashe ta sannan shi wannan acid din da yake ake yawan saki kuma duk abin da zai ga a saki shi a guje shi kuma na saba shi da yunwa kin ga ma duk sadda jikinka kimbur kuma ka zama empty ba abinci ai kai shine kake fara jin alamomin yunwa to tun asan ne ɗan sashin ɗan hannu kake sakin waɗannan sinadarai na tarbace ai yanzu zaka ci abinci to in kai dole na cin abinci shine matsala shi yasa ake so a rika ci akai akai kuma nan sannan duk wani abu da kake ji zai taɗo maka raɗaɗin ciwon ka ku guje shi
to tunda an ce a karkace hula shatu sai mu kuma mu karkace kunnuwa ko jabila mu ji tambayar mu
ta yau kwarai da gaske tambayar mu ta yau shine muna son mu ji ta yaya zamu iya kare yaduwar ciwon yoyon fitsari bisa la'akari da yadda bincike ya nuna cewa arewacin Najeriya ta fi ko ina masu yawan ciwon a duk fadin Najeriya.
To muna nan muna sauraron sakonninku karshen shirin kenan gaba daya Allah ya sa kun ji dadin shirin kuma kun amfana. Sai kuma gobe Alhamis da izinin Allah za mu sake dawowa inda za mu yi magana akan maganar yoyon fitsari din. Sannan kuma a madadin shi wanda ya haɗa mana sauti kuma ya ba da umarni Tafera Girma Tafera sai injiniyan mu ne wato Keith Usman Kabara ne a madadin ita Jamila Kabiru Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Assalam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.